0700-5648-0168 idan an jima insha Allah za mu bude layi domin ba ku damar yin tambayoyi kai tsaye. Sai muna tunasar da masu sauraro a dinga rubuto suna da kuma adreshi, sannan waɗanda za su kira mu kai tsaye su dinga rufe akwatunan rediyon su. Karamakan Allah za mu baka damar gabatarwa kamar yadda muka saba.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إنت حديثي منذ عليه الصلاة والسلام يناتي ومن أصبح منكم آمنا في سربه مؤافا في جسده وعنده قوت يومه وكأنما حيزت له الدنيا بهذا في ريها. زو عليه الصلاة والسلام يكيشي و دوان ديو ايغري اتكيونكو ينام يأمنشي دا تبتشي دا سامو زمن لا فيها اما هل لنسا سننكما جيكين سلا فيها قلو معنا بيدا وترش لا فيها لذاتها ناشول ولا اوان نوانين sannan kuma yana da abin da zai ci a wannan wunin. Manzo Alayhi Salatu Wassalam ya ce wannan mutum kamar an tara masa duniya gabaki dayanta. To idan muka duba waɗannan abubuwa guda uku wanda Manzo Alayhi Salatu Wassalam ya ambata, wanda su ne rukunai na samun natsuwa da walwala da kwanciyar hankali, amma Manzo Alayhi Salam sai ya fara mafi muhimmancin a cikin su, yace man asbaha minkum aminan fi sirbi, wanda duk yawaye gari a cikin ku yana da aminci a cikin gidansa, ma'ana ya kwana lafiya kalau ko ya kwanta bai tunanin za a zo a tsalla ko a cutar da shi ko a cutar da dukiyarsa ko a salwantar da rayuwarsa ko abin da ya kama da haka. Asirb ana nufin shi ne almanzil. Larabawa sun kirayi gida da suna asakan, sun yi ishtiqaqin wannan suna daga asakina. Asakina shi ne natsuwa, saboda gida mahalli shi ne wurin da mutum yake samun natsuwa a ciki. Ko da wani abu ya tsorata mutum ko ya firgita shi a duk inda yake, to abinda yake kokari ga cewa ya iso gida. In ya iso gidan sai yana ga ya samu natsuwa, ya samu aminci. Manzo Alayhi Salatu Wassalam duk da ya san muhimmancin abinci, to sai ya so mu ambaton samun aminci da kuma natsuwa a muhalli. Ita da duk wanda ya waye gari da wannan kyakkyawan yanayi da aminci a mazauninsa, sannan kuma an bashi lafiya a cikin jikinsa, ma'ana babu wani rashin lafiya da zai kawo masa cikas a wajen walwala yau da kullum. Ba wai ana nufin dole sai ka samu ɗan adam sumul kalau wanda ba shi da wata damuwa ko rashin lafiya, ba zai yi wahala sai an samu wannan mutum. Sai dai za ka samu wani yana da rashin lafiya, wani ma bai san da ita ba, wani ya san da ita kaɗanci ba za ta hana shi walwalarsa yau da kullum ba, wani ma in bai furta ma wani ba to ba za a san cewa ko ta maza take tare da shi ba. To wanda ya zama wa'ina abuwa sun cika, sannan kuma yana da abin da zai ci a wannan wunin. Manzo Alayhi Salam bai ce wa inda hu utu a daharihi ko usbu'ihi ko sanatihi ba, bai ambaci cewa yana da abinci na tsawon rayuwarsa ko na shekara ba, a'a kawai sai Manzo Alayhi Salam ya ambaci wuni daya, saboda shi wannan wunin shi ne kake rayuwa a cikinsa, baka da tabbas din gobe. Yadda yau take ta Allah, gobe ta Allah ce, yau ita ce ɗan adam yake tunanin menene zan ci, amma bai san me gobe za ta haifar ba, ba ma lallai ba ne ya samu kansa a raye ainihin a goben. Shi yasa Manzo Alayhi Salam sai ya mace wani, dan uwa idan muka dubi wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin natsuwa da samun kyakkyawan yanayi a rayuwa ta dan adam. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya goranta mu kwarai shawa ya ce annabi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah subhanahu wataala wanda ya ce falyabudu rabb hadzal bait, su bauta ma ubangijin wannan daki wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya mintar da su daga tsoro. Duk al'ummar da ta samu kanta a hali na rashin natsuwa, hali na tsoro, duk abin da ta mallaka, wallahi wannan abin gurbatacce ne, ba shi da daɗi. Na tabbatar da cewa duk wanda yake mai hankali zai kai shekara 15 zuwa sama baya da buƙatar sai an faɗa masa abin da ko kuma halin da ƙasar mu take ciki, musamman abin da ya shafi arewacin ƙasar nan tamu. Zai yi wahala a ce an jera kwana 3 a jere a jihohin nan namu na arewa, baka ji an kai farmaki wani gari ko wata jiha, an farwa 'yan kasuwa, an farwa manoma, an farwa waɗansu ainihin matafiya a kan hanya, wanda ina da kyakkyawan da ta cewa abinda ya cika jaridu da social media, abinda ya faru ma iya cewa shekaran jiya ko jiya a garin Kankara ne, da aka wayi gari ɗalibai 'yan makaranta ana maganan waɗansu ɗaruruwa, 'yan garkuwa ko 'yan ta'adda ko kace 'yan neman kuɗi da 'yan adam sun kai musu farmaki cewa sun kwashi wasu daga cikin wannan ɗalibai kuma sun tafi da su da zimman neman kuɗin fansa. Bayan irin wannan abubuwa, duk mutumin da ya kalli abin da yake faruwa, wallahi da duwa suke, ba wai rabuwa suke ba. Yan shekaru kaɗan da ya wuce a gabas ko kuma arewa maso gabas, nan ne wani abubuwa suke faruwa. Aka wayi gari jihohi irin su Sokoto, irin su Zamfara, irin su Kebbi, irin su Katsina, duk wannan abin gashi nan ya zo ya soma mamayewa. To kullum abin da malamai suke karanta mana kuma suke ankarar da mu a wannan gaba, abubuwa ne wanda dole sai mun yi kamar muna yi. Aƙalla akwai abubuwa guda 3 muhimmai wanda ya kamata a fuskanci su, fuskanta ba wai ta wasa ba. Abu na farko, alhamdulillahi mafi yawan hudubobin juma'a da darussa da malamai suke yi suna ankarar da mu cewa duk lokacin da sabon Allah ya yi yawa, to kuma musibu ba lokacin da za a fasa. Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraban musulmi da abubuwa wanda suke na ɓacin rai, na damuwa, na takura. Wani lokacin kuma Allah ya kwararo masu ma ni'imomi masu yawa, amma kuma wannan duka da zimmar jarabawa ne. Wa balawnahum bil hasanati wa sayyiati la'allahum yarji'un. Allah ke cewa mun jarrabe su da abubuwa kyawawa da kuma wanda suke munana, ko za su koma zuwa ga Allah. Gaba farko ba kowa ne yake raka ne da ita ba, akwai lokacin da mutane za su dinga sabo, su dinga sabo, to Allah kuma sai ya dinga kwararo musu duniya. Duk abin da suka dumfara suka cewa kamar an bude kofa, komai yana gudana da kyau. To masu zurfin tunani sukan ji tsoro cewa to wannan faƙila ta lalace da Allah ya kan faɗa wa umli lahum inna kaydi matin. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Za mu yi musu wato ainihin shigo-shigo ba zurfi. Za mu yi musu talala mai kamar sake ta inda ba su sani ba. To ba kowa ba ne ba ake jarraba su da ni'ima ya ankara. Kawai idan wani aka kwararo masa duniya, aka buɗo masa dukkan alkhairai, kawai zai ga cewa cancanta sace, fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Dan adam duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi, ya zama ya gwada shi, ya ni'imta shi, sai ce ubangiji na girmama ni. Masu zurfin tunani da fiqhun addini su ne suke gane Allah yana yin jarrabawa cikin ni'ima. Abinda aka fi saurin faɗaka a gane shine jarraba da musibu. Wanda zai iya cewa to me yasa ƙasashen arna wasu ba sa sallah, suna shan giya kullum, suna cin karnuka, suna kowace irin fitsara, amma ga sunan lafiya ga lafiya sai mu ce dama shi musulmi wanda yake bai musulunci shi ake jarraba wanda yake wajen addinin musulunci wannan dama ai ba a magana akan sa kai musulmi kai ne Allah yake jarraba da ɗayan abubuwan da muka ambata domin mutun ya gyara to gaskiya kada mu taba dauka cewa irin wannan musibu sun ke banci wata jiha banda wata jiha ko wani gari banda wani gari dole ne dukkan wani mutum mai hankali ya ga cewa wannan musibin yadda muke jin labarin su ne sa nesa suna da matsowa a kusa ba mu san yayin da za su tsaya ba saboda haka gaba ta farko wallahi in dai muna so Allah ya ji kanmu mu yi kokari mu ga cewa mun nisanci sabon Allah ba wani sabani na malamai cewa sabon Allah shi yake jawo bala'o'i wanda ba za su iya karewa ba sabo a dinga yin shi ana tallata shi ba a jin kunyar Allah wanda ya kamata su hana suna ji suna gani labari yana zo musu ba su yi wani abu ba ina ji inda zan rantsa ba zan yi kafara ba yanzu inda mutum zai fita ya zuba kin titi ya tsaya bakin titi inda nake maganan nan zai wahala kai minti 30 baka ga wani namiji ya goyo mata biyu ko ku akan babur ba ɗayar tana gugar jikinsa ko kuma kaga cewa ya goyo wata mata kuma wani namiji ne a bayanta ma'ana an sako mata tsakanin maza biyu da rana kata mutum baya jin kunyar al'ummarsa bai jin kunyar iyayensa ko wasu abokansa ko wasu masu mutunci dama ya fara ainihin nuna rashin kunya ga Allah subhanahu wataala to duk lokacin da ake irin wannan ya inganta hadisi cewa mutum ya zo ya gogi jikin matar da ba tasa ba to a sami wata kusa ko wani karfe mai tsini alluma a cikin jikinsa shi fi masa sauki a wajen Allah da yazo yana gugar jikin matar da ba tasa ba to wani wannan kawai shine sana'arsa shine harkar rayuwarsa shine neman kudin sa wani abu ne wallahi ba zai iya lissafa mata nawa ya goya tana gugar sai na gugar ta wannan kawai misali ne na kawo guda daya wanda abu wannan yana faruwa in ka taba mutane su neman abinci wanda shi kuma neman abincin nan ba wai duk abin da ya tare gaban mutum zai kafa hujja da shi ya ce a nufin neman abinci ba Allah ya riga ya fahimta abubuwa da suke ainihin na daidai da wanda suke ba na daidai ba to irin wannan abubuwan wallahi in dai muna so Allah ya ji kanmu da rahama na farko malamai suna cewa tuba kala biyu ce akwai tuba ta ɗaiɗaikun mutane akwai kuma tuba ta mutane a dungule tuba ta ɗaiɗaikun mutane shine laifin da na san ina yi wa Allah wallahi ba wanda ya sani in je in tuba ga Allah tuba taubatan nasuha in kudurta ba zan sake yin wannan laifi ba tsakanina da Allah na tuba zan koma ba wani ma bai sani ba sanan tuba ta jama'a duk wani abu da aka san a cikin al'umma yake faruwa ko dai al'umma ta bar wannan abun da zabin kanta ko kuma hukuma ta tilasta a daina irin wannan abubuwa ai Allah subhanahu wataala ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati saboda haka mataki na farko wallahi sai mun nisanci sabo sai mun nisanci abun da muka san Allah subhanahu wataala ya haramta amma in dai ba mu daina ba to wallahi wannan musibin babu lokacin da za su daina Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da ba za ta shafi azzalimai su kadai ainihin a kebe ba wani wanda ba ruwansa sai jawo ma wani wanda bai ji ba bai ma'ana mai laifi sai jawo ma wanda bai ji ba bai gani ba saboda haka ni abin nake nanatawa a wannan gaba akwai aiki mai yawa akan hukumomi wanda Allah subhanahu wataala ya ba su ragama al'umma wato dan adam yadda Allah ya shi yadda ka san dabbar jeji in dai babu hukuma da za ta ce masa yi kaza ko kabar kaza ya za su yi satuttuka da suka wuce dan an yada a social media wasu sun kama wasu sun yi musu yankan rago sun yayyanke su wannan ba shine al'adar dan adam duk lokacin da babu wata hukuma da za ta ce yi kaza ko kabar kaza wani ya tashi bashi da kokobo ya zo ya wuce ya ga ana kirgar kudade ga sunan tili-tili dole ya wuce saboda yana jin tsoron in zai ce kai mu wannan kudin farmaki a iya kama shi a yi hukunta shi nan zai iya baci amma duk lokacin da mutum ya san cewa zai yi tsiyata kun sai kwana lafiya wallahi babu lokacin da bai daina kuma al'adar dan adam wato mutane wajen 90 da doriya a cikin 100 in ba wanda Allah ya kare ba an fi wato soyayyen tan musu da sabon Allah sabon Allah ya fi dadi a cikin zuciyar dan adam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an kewaye wuta da abubuwan da yake so. Aljanna kuma an zagaita da abubuwa wanda yake kyama. To wallahi muddin muna so Allah ya yi mana wannan musibu, matakin farko mu nisanci sabon Allah. Nisantar sabon Allah nan kamar yadda na faɗa akwai wanda mu da kan ba za mu yi ba, sai hukuma ta nuna ba sani ba sabo. Gidajen da aka sani ana sabon Allah, ai dauki mataki na ba sani ba sabo. Ai COVID-19 ta nuna mana cewa ashe a iya nisantar abubuwa. Akwai gidaje na fasara wanda za a zo ai rawa a tsirara a shagiya ai luwadi a nemi mata, amma kuma akan rufe su saboda ga cewa tsira da rayuwa. Ashe wannan ya nuna cewa za a iya taka mai wannan fasara, wato ainihin burki, kuma za a iya zama ainihin tarena. To saboda haka lallai wannan matakin na farko mu kula da shi. Akwai abinda sai hukuma ta sa wato hannu a ciki. Duk mutumin da ya karanta tarihin addinin Musulunci zai ga akwai tun lokaci ma wanda zaka ce na qurun mufaddala, kace ko dai shekara wajen 200 bayan hijira, shekara 300 bayan hijira, da abin da ya biyo baya, akwai garuruwa da suka yi fice suka yi tashi na fitsara wanda ake jin cewa ba wanda zai iya hana su. Amma da aka tura musu shugabanni jajirtattu suka zama sun yi jana'iza wannan sabon Allah, babu shi kan ba ta mai sa wannan gari ba. Al'adar dan adam kudin zuma ne sai da wuta, wasu abubuwa da yawa. Abu na biyu, lallai mu jajirce da addu'a. Addu'an nan ta zama wajibi a wajenmu. Wauta ce yanzu wai ka jira cewa sai an ba kuɗi sannan ka yi addu'a, ko sai an gayyace ka addu'a ta jama'a sannan ka yi. Lokaci ya riga ya wuce. Mutumin da yake kallon irin abin nan da yake faruwa, ta Hausawa suke cewa wato ainihin abubuwa da suka faru a gun wani kada ka ɗauka kai ba zai faru a wajenka. Wancan mutanen ba wai dolaye ba ne ba, ba wai ba su san rayuwa ba ne, ba rashin wayo ba ne ba. Allah ya jarrabe su da wannan. Kai kuma Allah bai baka labari zai wanke kai, tsaftace ka, abin da zai faru ba ne. Saboda haka lallai mu dukufa da addu'a. Yadda muka san cewa abincin safiya ba zai wadatar da mu daga na rana ba. Na rana ma in mun ci muna buƙatar na dare. Haka ya kamata mu dauki addu'o'i a kowane lokaci, kowace munasaba. Mutum ya yi karatun Qur'anin sa ya daga hannu ya ce ya Allah, musibin da suke faruwa a wannan ƙasa ta mu, wannan yanki namu, ya Allah wannan abin ya fi ƙarfi mu, Allah bai fi ƙarfin ka ba, Allah ka yaye maka. In mutum ya zo buɗe baki bayan azumin nafila, idan mutum ya tashi sallolinsa na dare bayan salloli na farilla, kai hatta irin makarantu na allolin tahfiz, yana da kyau a ce hukumomi masu unguwanni daga te suke layi zama da irin malamai da suke koyar da Alƙur'ani. Wurin karatun Ƙur'ani wurin da ake sa rai Allah subhanahu wataala zai karɓa addu'a. A zo ma ko da ihsani a dunga yi ma irin wannan malaman, cewa don Allah in kuna ci da karatun Ƙur'ani ku dunga addu'a, yara su ɗaga hannu suna cewa amin kuna addu'a. Irin wannan addu'o'i ana sa ran Allah subhanahu wataala zai karɓe su. Addu'a ba wai ta rana ɗaya ko sati ɗaya ko wata ɗaya ba, iya rayuwa lokacin da aka yi karatun Ƙur'ani a ɗaga hannu ayi addu'a, wannan musibu Allah subhanahu wataala ya yi mana su. Abu na uku, dole ne hukuma ta yi mai yiwuwa. Kamar yadda karanta hadisi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, akwai abubuwan da na tabbatar da cewa ita kanta hukuma in za ta yi makanta adalci, to ba za ta ba kanta uzuri akan faruwar irin waɗannan abubuwa ba. Idan wannan abubuwa suna faruwa yanzu a wajen 'ya'yan talaka, misali irin wannan makarantu a ji a ce an kwashe ɗalibai kaza maza ko mata, wala Allah wayansu wanda suke so sun kai aji na sama, kayansu ma ba sa karatu a ƙasan, su ba san irin kuma abin da Allah zai jarrabe su da shi ba. Ita musiba, ita fitina, Allah shi ya san ta inda yake kawo ta. Kuma kai farmaki a irin waɗannan makarantun na kwana, wallahi duk wanda ya san rayuwa zai san cewa to wannan in bai faso ba, in ba daina ba, to buɗe ƙofar sabon ta'addanci ne a nan gaba. Domin su da suke ta'addancin nan, duk wani ɗan ta'adda zaka ce 90 a cikin 100 ba ilimin addini babu na zamani, ma'ana yadda ka san dabbobi haka suke. To duk lokacin da aka ce yara ba za su samu su yi karatu ba, za su yi rayuwa ta jahilci, ba ilimin addini babu ilimin sana'a. Kenan yadda waɗancan 'yan ta'addan suka zama, su ma haka nan za su zama. Kuma kowa ya sani cewa 'ya'yan da Allah ya halitta a ƙasar nan ba zai taɓa yiwuwa a ce makarantu na cikin birane sun ɗauke su. Dole sai an samu makarantu na kwana a karkara. Na tabbatar ba wata jiha da za ta ce duk makarantu da ake da su na waje na kwana na maza da na mata a daure su a cikin wannan jiha ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole a samu makarantun na ainihin a wajen gari idan ƴaƴan birni ƴaƴan cikin gari sun yi karatu a cikin gari sai da wanda suke rayuwa a karkara kuma ka kaddara ma a ce duk birni ya ishe su a karatu to amma kuma dole a rayu a karkara domin anan za a zo a noma abincin da za a ci anan za a samu abubuwan rayuwa da ake bukata to in ya zama aka ce karatu ya gagara noma ya gagara sai rayuwa kuma ke so ai saboda haka lallai hukuma tana da babban aiki a kanta wallahi hukuma sai ta yi kokari ta soke nauyin da Allah ya dora mata wannan zubar da jinanan mutane da kai musu farmaki da firgita su da lalata dukiyoyin su wallahi Allah sai ya ce ya tambaye shi wazubani akan wannan tunda su Allah ya dora mu wannan alhaki kullun abinda malamai suke faɗa cewa daruratul khamsa kare rayuka kare jinane dukiyoyi mutunci nasaba hankula wannan shine aikin duk wani shugaba amma sai abubuwan nan yau a ce an kashe 10,000 an kashe 30 da 40 da an kashe 100 kaza kuma abun nan kullun kuma duk wanda aka kashe fa ya tafi in ka da an kashe wani to wani sabo ne ba wanda an riga an kashe shi a da saboda haka wannan abubuwa yana maimaitawa lalle ne mu abinda zamu iya mai bayanai irin waɗannan sannan kuma mu da kofa da addu'a ina maimaitawa addu'an nan ya zama cewa kowa zai yi ta tsakaninsa da Allah ni kullun ina fada cewa wani taro ne na mata lokaci a ce wai sai an baka kuɗi zaka yi addu'a zuwa ga yato mutane gidajen ciyamomi gidajen gwamnati fada shugaban kasa ba ce an yi wata addu'a wannan wallahi duk wani bata ba kai lokaci yake a je a samu bayin Allah da wani ma gabaki dai ba ma wanda ya san da shi kuma mutumin kirki ne sabi akwai almajirai kaman su wanda ke koyar addini a samu mutane masu amana su kyautata mu irin waɗannan malaman wani ma wallahi bai taba zuwa karamar hukuma bai san ma hanyar karamar hukuma kuma salihin bawan Allah ne yana koyar da addini a gidansa a samu irin wannan a kyautata musu a kyauta mu almajirai raunana irin wannan abubuwan su Allah yake kalla sai ya dauke fushinsa akan bayinsa ya Allah kai mana wannan musiba da muke ciki ya Allah ka ba mu kwanciyar hankali ya Allah ka ba mu aminci wayannan yara da ake cewa an sace ya Allah ka dawo da su da aminci zuwa ga mahaifansu Allah ka faranta mu iyayensu ka dawo da su lafiya ka kare su a duk inda suke Allah ka kawo ƙarshen wannan musibobi ka ba mu lafiya da zama lafiya
amin kuma amin masu sauraro kar a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga tashar radio jigawa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya kuma yadda aka faɗa tun a farko za a iya ci gaba da turo da tambayoyi a wannan layi 07050504618 kuma zuwa mintoci kaɗan insha Allah za mu buɗe layi domin ba ku damar yin tambayoyi kai tsaye yanzu za mu fara karanto wasu daga cikin tambayoyin da tuni kuka riga kuka turo mana tambayar farko na cewa akan mukalla ina fatan alkhairi kuma ina so a sanar da ni ko menene hukuncin mutumin da yake da shanun kiwo ya shafe kimanin shekaru 7 bai fitar musu da zakka ba
to kamar yanda muka sani cewa shanu zakkarsu tana farawa lokacin da suka kai kwaya 30 duk mutumin da ya karanta hatta tun daga littafin munaziya zuwa risala dan tafi na sama to zai ga cewa ga bayani nan an yi na yadda ake fitar da zakka shi wannan mutumin da ya dauki tsawon shekaru bai fitar da zakka ba to wannan zakkar tana nan wajibi a kansa sai ya lissafo tun daga shekara kaza ana yanzu kamar aka ce shekara 7 baya duk bai fitar ba to sai ya lissafo ya kiyasi cewa wannan shekara wanda bai fitar ba ko mu ce shekarar bare da bai fitar ba yana kiyasin sun kai nawa sun kai kaza to in ya fitar da na bana kuma sai ya fitar da na bara sannan bara wancan shi ma da bai fitar ba kiyasin su ya kai nawa yana kiyasin cewa sun kai kaza shi ma sai ya fitar har yaga cewa ya sauke dukkan nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora masa na wannan zakarin kuma ya ci gaba da neman gafara Allah saboda suka ce da yayin rashin fitar da hakkin Allah akan kare
na'am tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Ali Galambi karamar hukumar Gwaram inda yake cewa akar makalla menene gaskiyar magana da ake cewa matar da take ta kaba bai kamanta ta yi wani aiki na komai ba kamar yin abinci jan ruwa wanki da sauran abubuwa
ma salisu wannan duka yana daga cikin kundin ka wanda Hausawa suke ita matar da take ta kaba kawai abin da aka hana ta shine abubuwa wato ainihin guda biyu muhimmai fita kan wani abin da bai zamo bukata ko lalura ba sannan kuma da kwalliya matar da take ta kaba an hana ta yi kwalliya amma ba hana ta yi wanka ta zama ta sa kaya wanda suke masu tsafta ba an dai hana wato ainihin afwan wato an hanyar ta yi tsafta kwalliya ce ba za ta yi ba za ta tsafta daban kwalliya daban tsafta shine za a yi wanka za a yi wanki kwalliya kuma shine kaman a sa irin su jambaki a sa irin su jagira a zo a saka turare wannan an hana mai takaba ta yi ana duk wani abin da zai jawo hankalin da namiji zuwa gare ta an hana ta yi ko ta sa kaya wanda suke ainihin na kwalisa kaya masu tsada takalmi wanda yake mai dauka irin wannan an hana ta ta saka takalmi slippers ta sa kayanta wanda suke ba abu ba fallasa sannan za ta yi wanka za ta yi wanki amma duk wani abin da zai zama cewa kwalliya ce to wannan shine abin da aka hana ta sannan kuma an hana ta ta dinga fita irin yadda wato take a da ana za ta je gidan buki za ta je gidan haihuwa za ta yi kaza to duk wannan an hana ta abin da ya zama lalura sai ta fita ta siyo ita da kanta tana buƙatar ashana tana buƙatar siyo sabulu ba wanda zai siyo mata wannan babu laifi dan ta je ta yi da kanta amma waya ce ba za ta yi abinci ba ba za ta yi shara ba wannan babu inda aka hana ta da za ta yi wani ayyuka na tana cikin gida
tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Ahmad Haske dake Darazo a jihar Bauchi dake cewa akan makalla menene hukuncin mutumin da dole ta sa shi cin bashin banki mai kudin ruwa
to man salisu kasan ita dole mutane kawai suna amfani da wannan kalmar ne ga abin da wani ma bai zama dole ba abinda malamai duk suka yi ittifaki saboda ayoyin alqur'ani da kuma hadisi cewa kudin ruwa shine riba haramun ne babu abinda wato Allah subhanahu wataala ya nuna cewa fito na fito da shine kaman cin kudin riba Allah subhanahu wataala ya ce fa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya ce fa in lam tafalu fa adhanu bi harbi min Allah wa rasuli ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kai ne santi ku bar duk wani abin da ya sauran daga riba inda ku masu imani ne sai ce to amma idan ba ku daina ba to lalle ku yi shirin ku ci da marar yaki tsakanin ku da Allah subhanahu wataala na ku tabbata ba wanda zai yi yaki da Allah zama ya ci riba saboda haka kenan riba haramun ce abinda malamai suka ce da mutun zai zamo yana da matsalar da ya kasa magance ma kansa misali mutun ba shi da lafiya iyaye ba su da lafiya an kore shi gidan haya wani abu da ya zama lalurar rayuwa abinci wanda yake na lalura ya buga ya buga ya rasa inda zai je ya nemo ranci ya rasa an nuna cewa za a bashi ranci a wani wuri ɗaya tak amma kuma an ce sai da wato sai da riba ana sai ya biya kuɗin ruwa wala Allah wani mutum ne zai bashi da shi ko kuma ainihin banki ne zai bashi to anan malamai suka ce shi mai karɓar bashi da laifi kamar mutumin da ya ci mushi ne a lokacin da ya rasa abincin da zai ci ba wai dan mushi yana halal ba a sai dan lalura to shi ma anan ba wai dan kuɗin ruwa ya halatta ba amma dai kawai lalurar sa ta sai karba amma sai kaji mutum ya ce wai shi ya ci bashin banki domin ya saki fentin gida ya ci bashin banki domin ya saki mota ya ci bashin banki don ya ƙara wuri bisabilillah wannan ba abu da zama lalurar dole sai mutum ya yi bane ba to amma da za a ce lalura ta kama mutum ya zama ba makawa to wannan shari'a za ta bashi uzuri kuma ainihin sai ta kokarin ya ga cewa ya kauce ma wannan abin da yake kuskure kuma ya roki Allah gafara
tambayar gaba na cewa akan mukalla mutum ne ya zo wucewa ta kusa da masallacin juma'a sai ya samu su suna ta wato suna jiran sallah amma suna ta surutu shin zai iya yi musu magana dan ya sa su saurari hudubar da ake yi tunda shi ba sallah zai yi a wurin ba wucewa zai yi daga Muhammad Nur Shehu Dusi
ba matsala tunda shi ba anan zai yi ba wala Allah ma kila yayi sallar sa shi wala Allah yana sallah ma masallaci na karfe 1 ko karfe 1 da rabi to sai kuma yazo masallacin karfe 2 sai samu ana huduba wasu suna surutu babu laifi tunda shi anan ba wai juma'a zai yi ba kila ya riga yayi tasa to saboda haka nan babu laifi dan ya musu nasiha cewa to ai bi halatta ana huduba kuna surutu ba
tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Ali Wakilu dake kiri a garmar kuma taura wanda yake cewa malam idan mutum yana azumi zai iya shafa rob ko kuma wani magani na mura a hancinsa sannan gaba tambayar sa ta biyu na cewa malam zan iya yin kasaba idan zan yi tafiya kamar daga Dutse zuwa Ergaba sannan zan iya hada sallolin azhar da al'asr a wannan lokaci
to abinda ya shafi rob ko muntaleto ko masu shaka hila da sauransu wannan duk bai daga cikin abinda zai bata azumi domin ba ci bane ba ba kuma sha bane in mutum ya dan shafa muntaleto a cikin hanci kawai yana shakar sa ba wai ruwa bane ba wanda yake za a ce na muntaleto ya shaka har ya shiga cikin kansa wanda iska ce take shiga a cikin abin nan nasa saboda ka wannan babu ne abu abin da ya shafi kasar kuma tsakanin kan nan dutse da yarga ba ai bai kai abin za a ce as-safar abin da ake magana akwai az-zihabu akwai as-safar ni na tabbatar da za a ce gidan mutum yana nan dutse to sai ya tafi yarga ba to da zai yi baki a zo a ce ina mai gidan nan ba za su ya yi balaguro ba sai a ce ya je nan yarga ba ya dawo kaga ya je nan ya dawo sunansa az-zihabu wa sunansa as-safar ba to Allah subhanahu wataala abin da ya ambata shi ne as-safar in dai wannan tafiyar ta kai a ce mata as-safar ma'ana an yi balaguro to shikenan ya halatta mutum ya kasuro kuma ya halatta ya jamu ta gabin ko jamu ta akhir ma'ana kaman yanzu lokaci ne na azhar ya halatta mutum ya dawo da asar ya hada su ya lokacin ko kuma yake yin azhar din sai da asar ta shigo to shikenan sai ya azhar da asar kenan ya dai jinkirta azhar har lokacin da asar ya shigo amma duk lokacin da za a ce dan wuri ne nan da nan a je a dawo to wannan ba za a ce da shi balaguro da Hausa ba kuma zai zama as-safaru da Larabci ba
na'am wasu sauraro yanzu zan bude layi domin ba ku damar yin kira kai tsaye muna ci kara ba ku shawara cewa a dinga rufe sautin rediyon da ake sauraro a dodon lokacin da za a kira mu layin da za a kira shine 0703339578 0703339578 a kuma za a ci gaba da tulo tambayoyin a rubuce a wannan layi 0705054816168 assalamu alaikum da wa muke magana malam ne haya daga ina hello kana jin mu to bismillah muna jin ka to kana kan laga tambayar malai cewa yana yin limanci an yanke lokacin sallah amma akan kara lokaci minti 2 minti 3 ko babu wata matsala
to Allah na dubi karin minti 2 ko 3 ai ba zai cutar ba wato ita sallah tana da lokaci wanda yake mai yalwa ai shi ya sanya lokacin da za a nuna wa manzo alaihi salam lokacin sallah malaika jibrilu sai zo masa farkon lokaci daga nan kuma wani zuwan sai zo karshen lokaci sai ce abin da ke tsakanin wannan lokuta guda biyu to lokacin wannan sallar ne misali sallar azhar tana farawa daga lokacin da rana ta karkace ta batsake sama shine zawali zawalin nan yanzu kusan 12 da ma wajen rabi rana ta riga ta yi zawali to daga nan azhar ce har zuwa lokacin da inuwar komai za ta yi daidai da shi har yake da an tafi zuwa wajen 3 da rabi ma to duk lokacin da aka aukar da sallar azhar a wannan tsakanin an yi sallah akan lokaci sai dai a ce farkon lokaci ko tsakiyar lokaci ko karshen lokaci saboda haka ba wai dan an ce maka liman an yanke lokacin sallah masallacin nan 1 da rabi ba a ce wai in ka kai 1 da rabi da minti 2 ko da minti 5 kai laifi dan za ka biyo sauran kuta babu wani babu wata matsala ciki
assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam lafiya laudawa muke magana
sani mai kiri ne maga musulmai
Assalamu alaikum sir bismillah
ya aiki
alhamdulillah
ya harkoki
mun gode akwai tambaya ko
akwai tambaya
to bismillah
to tambaya na sai akan
hello malam sani Allah ga malam sani bai shirya ba wutakila assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana
ina magana da Salisu Salisu sojan Maje.
Malam Salisu Maje bismillah.
Malam ga kuma nan kan bai shi ne Ibrahim.
Ah.
Idan mu mace ta mutu.
Na'am ka dan rage rediyon da yake wajen ka.
To na'am.
Bismillah.
Allah ya mata rasuwa sai aka mata wanka. Ko da aka mata wanka wajen hada ta a cikin lakabani ya race ta maza su sai hada ta idan su mata sun kasa.
Na'am.
Wannan ita ce tambaya ta farko kuma da sai da mallan yayi na dangare da mutane su tsaya sai a rika yin addu'a kamar lokacin da mai girma Kwankwa sai yake yin gwamnati a jihar Kano dan Boko Haram suka danno to ai ka ga mun gani a cikin talabijin ya tara malamai na Kano to bai ji wanda suka zo suke ta gaya wa Allah kowa ya tayi sai Allah ka kare mana wannan musiba wannan ya tayi sai Allah ka kare ko su gudin tukufa aka raimo su kuma suka bin Allah ko ubangiji ya amsa abin nan ya dakata ba ai ba sakin irin wannan kuma da aka alƙata mallan wannan da siya da kai Allah ubangiji ya sa gwamnati ta ji ta dauki mataki akan wannan musiba da muke ci a kan shi lafiya daga Salisu Abdul Wahid
mun gode mallan Salisu
to mallan Salisu abin da ya shafi a mace abinda ake so mata su yi wa mata ƴan uwansu wannan abubuwa shi yasa kullum mun sha fada cewa abinda ya shafi wankan gawa ya kamata magidanci ya iya matansa su iya domin akwai lokacin da zai zama cewa in mata biyu ko uku ke ga mutum ɗaya ta rasu a ciki ko ƴaƴansa budurwa ta rasu kaga akwai buƙatar mata su ne za su yi mata wannan wato hidima ta yin wanka saboda haka mata su za su yi wa mace ƴar uwarsu wato ainihin wanka da kuma sawa cikin likafi ne idan suka akai mata suka yi mata wanka ba su iya saka ta likafi ne ba ba wai haka kawai za a je a samu wasu maza sai za su saka ta ainihin a cikin likafi ne sai a kwatanta musu a zo a nuna musu to ga yadda za ku yi amma wani kelle za a samu shin fada zane to kun ga sai ku dauko ta sai ku dora sai ku yi haka sai ku yi haka sai a abin nan ana sai a nuna musu ga yadda ya kamata su yi in kuma har ba za su iya ba to shikenan a samu wanda suke kaman muharramai a wajenta sai su je ainihin sai su saka ta din wato abubuwa ne mallan Salisu wanda ya wajaba a koya amma sai ga an yi sakaci da su sai kaga mahaifi ya mutu yaya samari ba za su yi masa wanka ba ko ka samu cewa ga mahaifiyar mutun ta mutu ga ƴaƴanta mata sannan ga ƴaƴansa shi wanda suke jikokinta amma ba za su yi mata wanka ba ya kamata wannan abin da ya zama dole kowannenmu a ce ya koya ya zama ya iya saboda haka in har matan ba su iya ba to sai a nemi muharraman da sai su yi wannan aiki
gaba tambaya ta bi ku dama fata ne yake Allah ya sa haka din assalamu alaikum assalamu alaikum
assalamu
da wa muke magana
assalamu
wa yake kallaye
assalamu alaikum
wa alaikum assalam muna jin ka Malam Bello daga ina?
Daga Kawa.
Daga ina?
Kawa.
Kawa
yi?
To bismillah.
Kawa yi.
Bismillah muna jinka.
Wato malam ni tambaya ce ne.
Malam yana jinka.
Ni ne wani tsari aka yi ni ne da tare da wani na tare da mahaifina.
Ka ci gaba.
Bayan ya su sai dai sai na shi a gun ya riga wata mara kun to yayi manna a wasiya cewa bayan Allah ka bar sakar kowa ya masa kuka
na'am
to amma ko wannan fa yi ne dan sani da bana so ayi wannan koti koti da ake da gina na da saboda haka ina da haƙƙi akan wannan abin da zai
na'am
yau shi ne tambayar
to mun gode malam Bello
amma Salisu in na fahimci magana ta sai rubin ba ayo ma yakan wanka ba gaba da
kuka kamar kuka
kuka kuka a wannan babu laifi kwarai da gaske wannan babu laifi saboda gaskiya shi kukan musulunci ya riga ya hana babu laifi dan kafa da wannan
assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum assalam
da wa muke magana
ina tare da Manu kike na gama an jihar Bauchi
Manu bismillah akwai tambaya ko
Allah malam fatan alheri Allah ya sa ku da lafiya Allah ya sauraron ku daga gama an jihar Bauchi
to mun gode Allah ya saka da
ku mun sauraron ku ne madalla mun gode muna sauraron
masha Allah mun gode kare to muna fata za a dinga yin tambayoyi domin amfani ɗan uwan musulmi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa yake magana hello
kai dai ka tare da baban gida faje ina kiranka daga garin Hajiya garin Kunata
to malam baban gida bismillah
yawa ina halan tambaya da ita ce
na'am
ina cikin Allah sai ka yi zo yi gitta ta gaba shin malam ina saki sannan nan ko kuma kawai ce gaba
na'am akwai wata tambayar ko ita ke nan
ita ce nan Allah ya saka alkairi muna godiya
mun gode kwarai
to akwai hadisi da ya ce abubuwa guda uku suna yanke sallah da mace wacce ta kai lokacin jinin al'ada da kuma jaki da kuma bakin kare kaga shi ma hadisi yayi nasi da cewa bakin kare to wannan hadisi zamu samu cewa malamai sun yi masa fahimta daban-daban su mazhabin malikiya ma suna ganin hadisin ga baki dai ma wato anfi mansuhi ne duk wanda ya wuce daga cikin wannan ukun suna ganin cewa ba zai kawo ainihin cikas ba ma'ana da mutum yana sallah sai ya zama daki ya wuce gaban shi ko kuma yana sallah kare ya wuce gaban kare ko kuma abin da shafi mace suna ganin ba komai su kuma Hanabila suna ganin cewa da jaki da mace wannan babu matsala amma idan bakin kare ya wuce ya kawo wa sallah cikas wanda su zahiriya suna ganin duk ukun gabaki da su wuce sallah ta riga ta ci to amma ba sani ba kowace irin wucewa ba abinda ake magana idan suka wuce gaban mutum kuma babu sitira mutum ne sai bai sa sitira gaban sa ba kuma sai suka wuce gaban sa kuma shi kansa wucewar akwai sabanin malamai wata tazara ce inda za su wuce din ba matsala akwai wanda suke gani in dai tsakanin mai sallah da su ya kai zira'i uku to shikenan koda sun wuce koda yanzu aiko ga hadisi ya nuna laifi ne ka zo ka wuce gaban mai sallah to da zaka wuce gaban sa tazarar ta kai zira'i uku zuwa sama akwai malamai da yawa sun ce babu matsala to wasu malaman ma suka ce in dai ka wuce inda in ya mika hannu zai iya taba ka inda in ya mika hannu zai taba ka kamar shine sai ta inda zai kai goshin sa saboda hadisi yake cewa idan kana sallah wani yazo zai wuce gaban ka to ka hana shi in kuma ya nuna sai ya wuce to ka yake shi wannan shedan ne to kaga anan malamai suka ce tun an ce ka yake shi sai idan hannunka zai kai inda yake in kai har zaka tsallaka ka je gaba to ka kai ka dokano shi ba kenan tunda shi a inda ya wuce inda zaka mika hannu ma ba zaka taba shi to shi yasa malamai suke ganin idan za ka yi zira'i uku dan wani abu ya wuce ko da mutum ne ya wuce ba za ta yi nufin yayi laifi ba saboda haka sallar kai insha Allah tana nan
assalamu alaikum
assalamu alaikum assalam
wa yake kallai
sai ne daga garman kuma da mare
Rabiu ko
na'am
to bismillah
tambaya ta anan ita ce me hukuncin wanda ya sa mutane sun yi da'ina suna zikiri shi kuma da yazo ya wuce bai musu magana ba kamar dai yana jin haushi kenan
to malam Rabiu akwai wata tambayar
to haushin me zai ji tunda dai ba shi sakewa ba a matsayin sa na musulmi ɗan uwansa idan zai wuce kawai sallama zai yi in yi musu sallama shikenan sai mu sallama ya wuce ta harkokin sa mai sallama ya halatta yi masa sallah kaga mai sallama wanda shi ne ba zai magana ba shi mai zikiri ai zai iya tsayawa mai magana sannan ya ci gaba sabai idan sun zo wajen manzo alaihi salam yana sallah sukan yi mai sallama sai dai ba wai amsawa yake ba sai ya daga hannu ya nuni ma'ana kamar ya amsa sallaman saboda kai idan ka zo ka same su shikenan sai kai musu sallama sai ka wuce abinka
tambayar gaba ta fito daga wajen malam Abdullahi Sabon Fege dake Azhar a jihar Bauchi wanda yake cewa akar makalla kowane lokaci ne ya dace a yi sallar walaha kuma ana bayyana karatunta ne ko boyewa ake yi sannan mutum zai iya karanta iya Fatiha ko kuwa sai ya hada da sura
to sallan walaha daga lokacin da rana ta fito kuma ta dago kaman goran mashi malamai suna cewa in rana ta fito ta kai kaman minti 20 da fitowa to lokacin walaha ya shiga sai dai an fi son a yi ta lokacin da rana ta dan soma zafi-zafi misali kamar irin 11 zuwa wajen 11 da rabi saboda manzo Alaihi Salam yana cewa salatul awabin hina tara mudul fisal yace sallan masu mai da lamari zuwa ga Allah shine lokacin da ƴaƴan raƙuma ko ƴaƴan shanu suka soma jin zafi idan sun taka ƙasa saboda kafafuwan su ko fatan su bai ƙari sosai ba in sun taka wa zafi za su ji to saboda haka wannan shine lokacin da aka fi son ta kuma karancinta shine raka'a biyu malamai suka ce idan raka'a biyu mutum zai yi musabi ne karanta Fatiha da kuliya a raka'a ta farko a raka'a ta biyu ya Fatiha da kul huwallahu sannan mutum zai dora sura ba wai Fatiha kadai zai karanta ba sannan kuma karatunta a boye ke ma'ana duka nafilfilu na rana su ake a boye karatunsu amma da mutum zai bayyana nafilar rana ba gaba da babu abi kamar yadda ita ma nafilar dare bayyanawa ake da mutum zai boye nafilar dare bai yi ba to bai ma'ana ba ji katun sa shi ma ba gaba li ba ba abi saboda haka musabi ne a bayyana da dare a boye da rana ba da mai sun yi sabani a wajen adadinta wasu suna cewa adadinta raka'a 8 ma'ana kar ta wuce 8 saboda akwai hadisi da mu mahani radiyallahu ta'ala anha take cewa ran da aka bude Makka manzo Ali sallam ya zo gidan ta yi wanka yayin nafila raka'a takwas duk da cewa malami sura cewa wannan salatul fatih ce ma'ana sallah ta farin cikin Allah ya bude masa Makka alayhi salam wasu kuma suna ganin cewa sallar duha ce tun da ma wal hadi wannan lokacin wasu kuma suna ganin zama ka iya ainihin sama da raka'a takwas din saboda haka dai wannan shine
assalamu alaikum
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam.
Akramakallah.
Ina ne sunan?
Ya kuma magana da Abdullahi ne daga jihar Bauchi, karamar hukumar Sanjo.
To mala Abdullahi, bismillah.
Mala ina da yar wata tambaya ne sannan ina son malam ya taimaka ya dan muna wani nasiha tsakanin mu da iyalanmu.
Ah.
Yawa, ni ne mata na muke tare da ita sai take bada mun ita tana da matsala haka irin duk lokacin da zan mata magana sai ta rinka mun zagin rai tana daga mun murya na mata magana ta gyara na rasa kuma ya dan yi dai kuma na ce ba zan kai ta kara ga wani yayanta ba
ah
ina nake roƙon malam da Allah ko Allah da ya sa ya mata ina ko da ta ji
to
na gode
mun gode bare wala Abdullahi
to mallam Abdullahi da kusa kake da tambayar da zan yi maka shin wannan halayyar tun da kuka fara zamantakewa ta ma'aurata haka halayyar ta take koko daga baya aka samu canji tayi wucewa ba haka kuka faru ba to duk lokacin da mutun ya so maganin wata halayya wacce ba ita yake so ba a wajen matarsa daga baya abin ya fara to sa suna cewa ruwa baya tsami banza kila wani abu ne ka taba yi mata na kuskure Yabukun ta fito ta fada ma sai ta dauki mataki na ramuwar gayya tana ga abin da za ta yi ta ma ramuwa ce to in kuma dama abin tun haka ta faro wadayen biyu mata kaman yanda masana suke cewa idan suna wata gaba ta jinin al'ada ko kuma wata gaba ta sabon ciki to sukan zamo a cikin damuwa da saurin fushi da abin da ya kama da haka irin wannan lokata ana buƙatar kyautata musu mu'amala sai kenan abu na biyu akwai matar da zaka samu kuma shedanu ne ita kankin kanta tana da kyawun hali amma shedani yana kokarin zugata yanda za ta yi abinda mijinta zai fushi kuma ce ya sake ta don ba abin da shedan yake farin ciki din ya ga cewa aure ya rabu tsakanin ma'aurata to dai ita wannan mata muna mata nasiha ta sani cewa mijinta shugaba ne a wajenta gama garin mutane ma Allah sai wa kulu linnasi husna anan ba ma wai ma sai musulmi ba Allah sai ya ce kawai linnasi ku fada wa mutane maganganu masu kyau wata ayar wa kulli ibadi yaqulu lati hiya ahsan ka fada wa bayina su fadi magana mafi kyau saboda me inna shaytana yanzagu bainakum shedan yana kokari ga cewa ya bata tsakanin su ya zunguro wannan saboda haka a matsayin ta na matarsa wajibi ne ya zama ta fada masa magana ta girmamawa ya zama lokacin da yake magana muryarsa tana sama ita muryarsa tana ƙasa koda bata wato koda tana da gaskiya ya tome ta da abinda ba daidai ba da laifi a lokacin ta yi hakuri ta saurari fadan da zai yi bayan ya huce sai ta kawo masa wuri ta nuna masa ga yadda labarin yake kai ne baka fahimce shi da kyau ba to amma dai ba daidai bane kuskure ne kuma laifi ne wacce ta kausa wa mijinta magana wata nuna masa zafin rai amma kamar yadda nace kai kokari ka bincika ta yin yuwa wani lokaci ne wanda akan jarrabi mata da saurin fushi kamar irin halayyar da na faɗa ko ya zama ko wani shedani wanda ainihin yake zungurata a wannan lokaci domin taimaka abin da za ku bata ko kuma ya zama cewa in ba haka kuke a da ba kila wani abu ne yake faruwa wanda kake mata tana ganin kamar take yaki ne ita kuma take wani abu a matsayin ramuwar gayya saboda haka ka zauna da ita cikin ruwan sanyi lokacin walwala ka tambaye wai don Allah me yasa ina miki magana kike fusatuwa kina hayyakowa wala Allah zaka yi fada maka cewa eh gaskiya ga dalili sai wasu ya zama kida wani kuskure ne kake mata kai ma daga sai zama ka gyara
assalamu
alaikum
wa alaikum assalam ka dan rage rediyon da kake saurara
hello na
ka rage rediyon da kake saurara
eh na rage wallahi Allah zaka mala da mala fata alheri
Masha Allah, me sunanka?
Bala Muhammad ne daga Ikar.
To malam Bala, ina da shi. Ina da
shi. Yawa, ina da tambayoyi guda uku ne a lalata malam.
Na'am.
Yawa, tambaya ta farko. A abin da shafi bude masallacin Juma'a a gari. Ga wani anan mutane sun wuri da kilometer da ba kare budewa. Shin haka yayi kuma kon shi yarda da yadda suka ake bude masallaci ta farko jira.
Na'am.
Sannan da bi ba abin da shafi kaman mutane da ban kan sallar Juma'a. Ni shiga da ruwa cikin boti ke guda. Zai iya fara wankan Juma'a tun da farko sannan kuma sai na sa gudu duka a cikin time a lokaci daya.
Na'am.
Ta uku kuma alaga sama da kallana shine mutum zai yi kawo misali wannan mutumin da ba musulmi ba. Za ka iya wata yashin wani samun wani abu kuma kuma ta haga wani ba musulmi ba. Yawa Allah sa ka da alkhairi ba sai can bayyana.
To mun gode kwarai Malam Bala.
Madalla Allah sa ka da alkhairi.
Insha Allah.
To tambaye ka ta farko ta'addudul masajid ma'ana yawaitar masallatai ma duk malamai da suka yi rubutu shekaru ɗaruruwa da suka wuce sun yi kakkausar suka wajen yawaitar masallatan da ba a da buƙatar su musamman abin da ya shafi sallar juma'a. Sallar juma'a wani abu ne wanda yake mai kwarjini mai kima da wata haiba ta musamman. Kuma daga cikin hikimar da musulunci ya zo man da ita samun haɗin kai sai aka shar'anta mana haɗuwa a ƙarama shine haɗuwa masallatai na unguwa a salloli guda biyar don mu san juna mu gane juna mu fahimci juna. To daga sai aka shar'anta mana kuma haɗuwa ta sati wacce su kuma wannan ƙananan masallatan su ne za su haɗu su haifar da ainihin juma'a nan ma kuma ainihin haɗuwar ta ƙara faɗuwa na kusa ya sannan na yasa na wancan bangaren ya sannan wancan bangaren. Sannan kuma sai aka shar'anta mana wata haɗuwa da tafi wannan shi ne ainihin idi wanda shi kuma za ga masallatan juma'a ne za su haɗe su haɗu su da yawa su zama sun samar da idi sai kuma haɗuwa ta duniya haɗuwa arfa. To gaskiya ba daidai ba ne ba a ce ana samar da masallatai guzul kuma babu bukata wannan gaskiya ba daidai ba ne ba. Akwai malaman da suka nuna ma irin wannan masallatan ma za a iya ma rasa sallah ga baki ɗaya. Tare da cewa wasu sun nuna cewa an yi laifi amma dai ba abin da ya dace ba ne. Saboda haka dai gaskiya yawaitar masallaci ba bukata wannan ba daidai ba ne ba bai daga cikin ainihin ayyukan magabata. Duk malamai sun buga misalai da yawa a kan irin waɗannan abubuwa. Za mu ga yanzu lokacin manzo Alaihi Salatu Wassalam duk akwai masallatai da yawa a Madina. Kada ku faɗin Madina har manzo Alaihi Salam ya koma ga Allah Abubakar Umar Usman Ali duk masallacin nan da yana Madina shi kada yake haɗuwa nan sallar Juma'a. Ta da cewa mutane wasu ma da ƙauyuka suke zuwa kuma duk mun rayuwa kan irin waɗannan abubuwa. Amma kawai abinda malamai suka ba da shawara suka ce idan ya zamo akwai wata rashin fahimta da za ta sa dole sai an rabu wannan maimakon a ce idan an haɗu za a dinga samun sa to kasa kazi ana samun sabani ana samun tuka da warwara ta wannan babu laifi wacce jama'a taware na ta wancan taware na ta wannan kuma shi ya ba da lasisi kuma karkashin wacce jama'a dinga gusul sai ka samu wani masallaci ma wallahi cikin masallacin bai cika da ya kamata ba kuma ga wani ainihin babu nisa da shi saboda ko wannan abubuwa ne wanda ya kamata ya zama ainihin an gyara su.
Na'am sai ga tambayar sa ta biyu da yake magana mutum zai iya diba ruwan wanka na sallar juma'a
ba matsala kai daukar ruwa abokiti sai ka je in kai wankan juma'a ka gama kuma sai ka saba sabulu kuma in kai wankan ka na sabulu.
Na'am sai kuma daga kare yake cewa mutum zai iya wanda ba musulmi ba kyashi
shi kyashi akan wani abu da za a ba ma wani dan adam mutu kamar ana ganin Allah bai yayi rabo da bai dace bane ba ita duniyan nan Allah ya baiwa musulmi ya ba wanda ba musulmi ba shi duk lokacin da aka ce kyashi ma'ana kana jin haushin me yasa Allah ya ba wani kaza shi kuma kaza din nan da Allah ya ba wani saboda wata hikima ya bashi. To kaga lokacin da kake ganin kana kyashin Allah ya ba wani kaza ma'ana kana ganin Allah ya dora wani abu inda bai dace ba ana kamar yanda kai kake da hikima sha Allah ba da hikima wannan gaskiya bai kamata ba.
Na'am akwai tambayar da ba rubuta suna ba take cewa akar muka lama ce ta sami tabin hankali amma kuma tana haihuwa duk da cewa ba ta da miji ko za a iya kai ta asibiti a jiye mata mahaifa domin ta daina haihuwa.
To gaskiya lamari irin wannan mata da za a ce sun sami tabin hankali kuma suna yawo cikin al'umma akwai fitsararrun mutane wanda bokaye da yan tsubbu ainihin suka ba su wani lasisi cewa suna son bukata kaza ta daukaka su zai su yi fasikanci da wanda suke mahaukata. To irin wanda su suke zuwa ainihin suna fasikanci da su ana haifo irin wannan yaya a titi a sani cewa irin waɗannan mahaukatan to nauyin sa kan hukuma yake hukuma ce yawa jabar ta zo ta alkinta wannan ta killace su ta kai su wani wuri wanda ainihin za a alkinta su idan dangin su ba za su iya rika ba idan akwai dangi da za su iya rikawa to gwamnati ta taimaka ma dangin su cika da ainihin kula da ita amma ba haka kawai shikenan sai a zo a ce an juya mata mafaka kenan an ba ta rasa zai ta fasikancin kenan tunda ba za ta haihu ba wannan kuma gaskiya ba daidai bane ba kyautu ai ga cewa an je an killace ta an kula da ita
sannan gaba ta fito daga wajen malam Ahmad El Leman inda yake cewa karmakalla ko menene matsayin karbar bashin banki ga ma'aikacin gwamnati wanda ya karba ne saboda yana ganin cewa zai iya biya wannan nasu da na tana ta an hada ta da kada zuwa
in dai babu riba in dai babu kudin ruwa dai ka karanta ba wani abu
to yanzu bari mu dauki kusan tambaya ta karshe assalamu alaikum ko ta kusa da karshe wa alaikum assalam
sanu
ne kiri ne da zo ne to zan ban
matsala to malam sanu ne kiri bismillah
to kike nan gode ma to kana kana magana bai mata saboda an ce za su iya sirrinta ko bayyanawa a wurin da ba mahallin su bane to magana da kabali da ba
to da mace da namiji hukuncin su daya mace za ta bayyana wajen bayyanawa kuma za ta boye wajen boyewa abinda malam mai risala yace ita mace koma da bayan namiji ne a wajen bayyanawa ma'ana ba za ta daga murya ta ana ji nesa ba amma za ta bayyana ta yadda idan wani yana kusa da ita tana karatun sallar asuba ko biyun farko na isha'i ko na magariba zai ji wannan karatun nata ita ma yadda kabari da bari take kan namiji ita ma tana kanta to amma da za ta bayyana manta duk a ce ta boye ma nan lokacin ba za mu ce to dole sai ta je ta yi ba abin da ya riga ya wuce baya ba amma dai ta kiyaye nan gaba ta sani cewa za ta bayyana wajen bayyana kuma za ta boye wajen boyewa
to a gurguje duk da mun ce daga tambayar karshe akan makalla akwai tambayar malam Muhammad Nura Shehu Dutse wanda yake cewa naji wani yana cewa yaji wani malamin sa yace duk mutane ko al'ummar da ba sa yin laifi su tuba wato Allah zai kawar da su ya kawo wadanda za su dinga yin laifin kuma su tube ya fi musu
to wannan gabar malam Sarusu tana bukatun dogon bayani akan to hadisin da manufofin su da abin da malamai suka faɗa kuma naga lokaci ya riga ta ko hadisin ba bazu la sisi yake a ta sabon Allah ba ba shine manufan hadisin ba wannan insha Allah idan Allah kai faɗa ta gaba sai zama da shi zamu fara
insha Allah ma saurare ku san duka saboda yanayin lokaci a daidai wannan gaba muka kawo kashi wannan shi muna tsarawa cewa da ya shi da shi tambayoyin sabbi a wannan lambar waya 0707504868 ko a turo tambayar ta shafin internet wato fatawakaitse@gmail.com kuma muna fata za a dinga turo tambayoyin masu ma'ana a kuma dinga rubuta suna da adreshi kafin shirinmu na gaba insha Allah a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar da yake daukar nauyin zuwan shirin sai babban malaminmu da yake faman da waniya Ustaz ko kuma Sheikh Malam Nasiru Yahaya wanda yake tare da Malam Rabiu da Malam Khamis kamar kowane mako sai Zainab Jeciro ma da ta sada ni da ku a madadin shugaban gidajen rediyon jihar Jigawa Alhaji Mati Ali Salisu Shaibu Dutse da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh